وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يوم تكوت جوات الجماد الثانية هجرة عن نفسنا الله عليه وسلم تدبو لكلي هدو تكلاتين رمز تيدي دي دا دي جوات أكو دي جوات الشيدة حقيقة تدبو دي لترسل ميلادية zamu ta ci darasi na 18 darasi na 18 a cikin karatunmu na al-muqaddimah al-ijdiyah ta fiqhu da muke karantawa a wannan masallaci. Zamu tashi sabon fasali wanda unwaninsa shi ne malam yake faslun fil mashi ala al-khuffayn. Ya kawo wani fasali ne akan al-mashu shafa ala al-khuffayn akan khuffi guda biyu. Al-khuff abinda ake nufi da khuffi shine wato safa ce ta fata wanda ake sawa domin a sa ya zamanto kamar a matsayin safa, wanda yake kuma za a iya sa kafar a cikin fade ko a cikin wani takalmi wanda yake shi girma, ko a cikin wata safar wanda take shi girma. Shine cikin shi ake cema khuff. Idan kuma aka sace a cikin fadin, sai a cikin fadin shi ake cema an-na'al, ko kuma aka sanya shi a cikin babban kufi din mai girma wanda yake shine kamar kurfai irin takalmin hawa doki din nan babba, shine ake cema sa al-jarmuq. To idan kuma kufi ya zamanto maimakon na fata, safar sai ta zamanto ta kattani, wato ta auduga da aka saka, ko ta lu'lu'u, afwan, ko ta ulu. To wannan shi ake cema al-jawrab, shi ake cema al-jawrab. Dukkanin su suna sitirce kafa ne, ana sanya su saboda wato sauƙin tafiya, kada mutum ya rinka tafiya a kafa. Sau da yawa a zamanin da yake babu wadata, shi wannan kofin da shi ake tafiya, ba sai an sa shi kuma a cikin wani takalmi ba ko faɗi, a da shi hukun ake tafiya. Tunda wani lokaci ma in aka rasa abin da za a yi ban din ma za a samu, sai a ɗaɗɗaure kafa da shi ake tafiya. To shafa akan kufi, wannan ya tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma waɗansu daga cikin malamai sun yi nakalin ijma'in sahabbai. Ba a samu wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yi inkarin shafa akan kufi, saboda ya tabbata daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai masu dimbi yawa sun ruwaito shi, bal yana ɗaya daga cikin abinda malamai suka sanya shi daga cikin alamomin kasancewar mutum akan tafarkin ahlus sunna, ya yi imani da cewa yin shafa akan kufi sunna ne, domin inkarin shafa akan kufi ya zamanto alama ce daga alamomin wanda suka saba tafarkin sunna. Daga cikin su akwai ƴan Shi'a, daga cikin su akwai Hawarijawa, suna inkarin shafa akan kufi. Shi yasa ne ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai, malamin Imam Abu Hanifa, Ibrahim ibn Yazid an-Nahari, ɗaya daga cikin malaman Kufa, yake cewa yayin da ya rawaito hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali cewa wata ran yayi bawali, sai yayi alwala, maimakon ya wanke kafarsa sai ya shafa akan kufinsa, sai aka ce masa yaya za ka yi shafa akan kufi, yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa akan kufi. Sai suka ce masa, to da kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan kufi kafin a saukar da suratul Ma'ida ne ko ta bayan an saukar da suratul Ma'ida? Abinda suke nufi a suratul Ma'ida ayar alwala ta zo, Allah ya umarni da wanke kafa. Saboda idan ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan kufi kafin suratul Ma'ida, to da suratul Ma'ida ta sauka ta shafa shafa akan kufi, dole sai an wanke kafa. In kuma bayan saukar suratul Ma'ida ne, ya nuna cewa tare da an san da za ana yin alwala, an yi umarni a wanke kafa, amma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan kufi, wani sai ya zamanto kan cewar hujja ne wajen ai shafa akan kufi ba zai ci karo da aya ba. Jarir ibn Abdullah al-Bajali da aka yi masa wannan tambaya ta fito, ai ni ban ma musulunta ba sai bayan saukar suratul Ma'ida, da baki ɗaya ma ban shiga cikin addinin musulunci ba sai bayan suratul Ma'ida ta sauka. Ibrahim an-Nakhai yace malamai suna jin daɗin wannan hadisin, saboda ya nuna musu kan cewar duk wani wanda yake zai ce ai shafa akan kufi bai tabbata ba a cikin alqur'ani saboda suratul ma'ida sai Allah masa shafi ya tabbata a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya ruwaito ne bayan an saukar da suratul ma'ida da sai umarni ayi alwala wanda a cikin wannan yake nuna mana cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takan zo da hukunci sabo wanda baya cikin alqur'ani alqur'ani yayi umarni da mu wanke kafafunmu وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الله يامر نيدا وين تكفى يزوى ايدن ساو او دن الولاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يايين ده يكي سنن ده خبتنسا ده وين تكفى با ده كره كفى ده تكون خبتي با سي ينشافا اكن ومن يلينا كان شور واتو القرآن sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana iyakantar da hukuncin alqur'ani ta kebantar da shi wato ma'ana wajibi ne a wanke kafa sai dai a halin da mutum ya sanya hukunci in ya sanya hukunci ba wajibi ne ya wanke kafa ba zai iya shafa alqur'ani bai faɗa haka ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata karfin hujjarsa tamkar abinda Allah ya saukar ne a cikin alqur'ani dan haka ya zama cewa sahabbai ga baki daya ba wanda ya saba akan cewa shafa akan kofi ya tabbata a cikin shari'ar musulunci sai dai malamai sun yi sabani wanne ne yafi idan kana sanye da kofi wanne ne yafi ka cire hukun ka wanke kafarka in ka zo alwala ko ka shafa akan kofi waɗansu malamai suka ce shafa akan kofi shine yafi musamman idan ya zama cewa wurin da za a bayyana sunna ne kana wajen mutane da suke inkarin sunna suke cewa shafa akan kufi ba san cewa ba shi da asali a cikin addini to a lokacin nan shafa akan kufi yafi bisa kace zaka cire kafarka ka wanke dalili na biyu da yake nuna cewa shafa akan kufi yafi shine Allah madaukaki a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da shi kamar yadda zai hadisin Safwan ibn Affan amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kunna safaran ألا ننزئ خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ماذا قال الله صلى الله عليه وسلم يا كفن كينا أمر كرمو أمن كفن كي أهال كفيا دا كدا مكري يقول تنمو فأنا أفو دا جري أفو وكي يمن أمرني دا من شافاء كي وكفن كي أعلم صلى الله عليه وسلم يا أمرني يعني لكن كي ور شافاء شافر شافرة شافر فللا تقول أعلم صلى الله عليه وسلم يا أمرني دا سألوكما أبو نبيو أبو نأفو rukati sauki ne Allah yana son a karbi saukin sa in Allah yayi sauki Allah yana son a karbi saukin sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam al'adarsa ce ba a taba nuna masa abubuwa guda biyu ba face ya zabi mafi sauki kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ce ma urida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma urida ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amran illa ikhtara aitarahuma ba a taba bijirar da abubuwa guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba face ya zabi wanda ya fi sauki wanda yake sauki shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta dauka a waɗansu malamai kuma suka ce a shafa wanke kafar shine yake mutum ya cire mutum ya wanke kafar tasa kada ya rufa din shine yake domin suke shine asali shine yazo a cikin alqur'ani wancan ko rufa ke rufa sauki ce to idan mutum ya dauki azima ya dauki wato abin da yake shine mai tsananin wannan yafi yawan lada saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ladan da zaki samu gurgudan wahalar da kika sha wajen aiki to da kayan da kai wannan ka dauki wahala wajen yi wannan zai lada wannan kuma malamai kuma suka ce dukkan ne ba fifiko akan ba fifiko akan sha ba fifiko da shafa akan kuki akan wanke kafa wanda shi ne istiyarin ibn al-Mundhir kauli na farko shi ne kaulin Imam Ahmad cewa shafa akan kuki shi ne to hakikatan musamman idan yaje ne wanda yake ana inkarin shafa akan kuki to shafa akan kuki yafi saboda yin ta rayar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ake inkarin ta ka rayar sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wurin da ba a santa ba da ni wadan kuki koyi ya zama to kana da ladan aiki da ita daga duk wanda yayin wannan aikin bayan ka har ranar alkiyama to ta wannan fuskar shafa akan kuki shine yafi kuma musamman idan mutum ya zama cewa yana kin shafa akan kofin saboda yana ganin kamar wato alwalarsa ba ta cika ba to irin wannan batu mun kuskure ne kuma in har ya zama cewa ya aike shi tsarin rayuwarsa da fahimtar sa a cikin addini bid'a ne haka yayin da mutum zai dauka cewa shafa akan kofi wato kamar bai yi alwala yadda ya kamata ba yadda Allah yake so sai ya wanke kafarsa in yayin wannan itikadin ya nuna wannan ya nuna kamar wani suka yake yi a fakaice ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka kada mutum ya dauki wannan tafarki. Duk wanda yasa daga cikin abubuwan da suke rinjayar da cewa idan dai mutum ya sanya kufi a kafarsa yayi shafa din shine yafi. Na'am. Da dare uku na'am. Zamu je bayanin sa. Zamu je bayanin sa insha Allah. Yake lil masih alaihi thamaniyatu shurut. A sharadin guda takwas shine suka tabbata domin a yi shafa akan kofi, sai dan cika waɗannan sharuɗa. Idan mutum ya sanya kofi ba zai halatta ya shafa akan kofi din ba sai ya cika waɗannan sharuɗa guda takwas. Sharadi na farko yake al-awwal an yakuna jildan, ya zamanto kofin fata ne, ya zamanto fata ne. Fala yamsahu ala ghairihi, ba zai yi shafa akan abinda ba fata ba, wato ya zamanto safar fata, ba zai yi shafa akan wanda yake ba fata ba. Kal khiraqi, kamar tsumma, kamar yanki, mutum ya sanya yanki ya daure kafafunsa kamar yanda irin turawan da suke yi. An san irin turawan a shekaru wajen 200 da suka wuce din nan, masu yin wando irin na Fulani, ya guwa kasan su da sai a sa wani yanki a daure har kafa, sannan a sa a cikin takalmi. To wannan daurin da ake yi, wannan bandejin da ake sawa a daure, ba za a yi shafa a kai ba. Ko kamar mutum ya ji ciwo dan bal ya sa clip bandage, sai yake dubbar ya sa kafafun guda biyu, maimakon ya zamanto cewar yana wanke kafarsa sai ya rinka shafa a kai, ba za a yi shafa a kan clip bandage ba. Dole ya zamanto aljin wa nahriha, da abin da yake makamancin wato umma din. Idza suniat ala hay'atil khuf, idan aka yi a bisa sifar kofi, wato shine kamar a samu tsumma ko a samu yanki a yi shi a sifar kofi, to shi ba za a yi shafa a kansa ba. Illa aljawrab, sai jawrabi. Aljawrab ita ce safa ɗin. To amma nan ya fassara aljawrab da waɗansu sharuɗai da waɗansu wato ƙa'idodi waɗanda suke malamai sun yi saɓani a kansu. Ya fassara jawrab da cewa wa huwa ma kana ala shaklil khuf, shine abinda aka yi shi a wato a sifar kufi. Min al-kattan, amma an yi shi daga wato kittani, shine wannan zaren wanda yake mai ƙarfi, asalin sa tsumma ne wanda yake yana da ƙarfi, mai kamar wato kamar tamfal yake haka, kamar inda muke da tamfal yanzu haka kattani yake. To ana yin safa da irin sa. Wa nahwihi min fawqihi wa min tahtihi jildun mahzur, amma samansa da kasansa an sanya masa kifa, an sanya masa fata da aka dinke ta. An fahimci wato safar da a wajen Imam Malik za a yi safa a kai ita ce safar da take wannan sharadi, ta zamanto cewar sama abinda yake samanta fata ne, kasa ma fata ne, tsakanin fatar guda biyu an san shi ne aka sanya wannan kattanin aka dinke, ya zamanto kan cewar ita ce safar da ake sawa. Amma da za a yi ta kattani baki daya, ko a yi ta wato wani yanki wanda yake zai hana shigar ruwa, ba kamar ulu ba wanda zai iya jikewa, wani yanki wanda yake zai iya hana shigar ruwa, wato ba abin nan ruwa ba zai shiga cikin sa da sauki ba, cikin sauki ba. To idan da shi ne zai zamanto kamar yadda irin sifa, kamar yadda safannin mu suke na yanzu inda ake yin safa, to wannan ba shi suka sharuɗin aljawrab ba a wajen Imam Malik. Dole aljawrab sai ya hada da fata. To amma wannan ma'ana sauran malamai ba su muwafaka da Imam Malik ba. Sauran malamai sun tafi akan cewa aljawrab da zai yake da kufi, kufi shi ne wanda aka yi shi na fata, fata zalla. Amma idan aka yi shi da wato yanki ko na kattani ko na auduga, na abinda aka yi shi daga wato auduga, aka yi shi fata zalla, a tifa zalla, shi wannan shi ma ma'anarsa jawrab ne, kuma za a iya shafa a kai. Dalilin shi ne an ruwaito daga fi'ilin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗansu ma sun ruwaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da yake malaman hadisi da dama sun yi suka akan ingancinsa. Cewa bai inganta ba, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan jawrab daga hadisin Mughira bin Shu'ba, shi abinda ya ruwaito shi ne ya yi shafa akan kufi. Amma fi'ilin sahabbai ya tabbatar da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga sahabbai wajen guda 18. أبينا جمال الدين القاسمي هذا لكاتي المسح على الجوربين الرسالة رمى وان يا أم تسحب بنا وقدام جوما كاتفوت ده بيت كنيسو أنا ليسو ده قريسو سنة شفاء كان جوربين ابن المنذر إذا قد كمان يما لمن دا يا أم تسيبو دا ترى ده قد كنسو أخي سيدنا علي ابن أبي طالب ده عبد الله ابن مسعود ده عبد الله ابن عمر ده سهل ابن سعد السائدي ده البراء ابن عازب da kuma sauran guda hudu wanda yake bazan bari a wanda yake naman tasu su su tara ibnu al-mundhir ya ambata a cikin littafin sa al-awsat akwai to wannan fi'ilin sahabbai ya tabbatar da cewa shi ne ya sanya sauran malamai suka ce akan cewa za a shafa akan jawrafa wanda za a shafa akan kofi wato akan safa da irin sharuɗan da ke cikin shafa akan kofi kuma dalilin da yasa ake shafa akan kufi shi dalilin da yasa ake shafa akan jawr ne da Abu Ruqsan abin da yasa ake ce ai shafa akan kufi shine saboda a sauƙaƙa ma mutane saboda yanda mutum ya sanya kufi musamman lokacin sanyi a ce kuma sai ya cire shi ko ya ce zai yi alwala sau biyar akwai mashakka akwai tsanani da saboda buƙatuwar su ga sanyawa sai aka sauƙaƙa musu kansu rinka shafa akai to wannan ma'ana tana cikin safa ma ita ma akwai wahala ake ko wace mutum sai ya cire safarsa sannan zai wanke kafarsa sannan in ka duba kaga irin takalman irin bus din da sojoji suke sawa ka san yawanci daga ciki ma ba na fata bane na irin abin nan kaftanin ne sosai mai ƙarfi to shi ma wannan ake duk sallah sai sun wanke sun cire sun kwance kafarsu sun cire sun wanke kafarsu akwai mashakka akwai tsanani to kuma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana ruksa sai yin shafa akan kufi ya nuna mana kenan cewar idan wannan ma'anar da ke cikin shafa akan kufi ta tabbata ga wani abu da yayi kama da shi a cikin hukunci to sai a tabbatar da shi shi ma wanda yake shine kamar wajen safa din kamar wajen irin takalman sojoji din nan kamar yadda malaman wannan zamani suke fatawa a kai saboda haka a cikin wannan sharadi da ya sanya na farko ya zamanto daga wato an yi shi daga fata za a kwarai dole ne ya zamanto daga fata amma in ban da jawrab kuma jawrab ba sharadi bane ya zamanto sai daga fata kamar yadda nan malam ya ambace shi idan aka yi shi daga wato tufa daga kyalle wanda yake amma an yi shi a sifar kufi a wato sifar kafa yanda za a iya zura shi ciki za a iya shafa a kai sauƙi ne da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ga wannan al'umma da nufi sharaɗi na farko sharaɗi na biyu an yi kuna tahira ya zamanto shi kufin yana da ƙarfi idan jawrabin ne shi ma ya zamanto yana da ƙarfi bala yam sahu alal najis ba zai yi shafa a kan najasa ba ka jildil khinzir kamar kufin da aka yi shi da fatar alade وجلد المأكول غير المذكى ده كما فاتر ده اكي ده واتو فاتر جبب ده اهل ده اهل لك اشي كبرا قوي كو ثانية كو تنسي كو راقو اما غير المذكى اما بعي مسا ينكى لشريعة بقى موشي فوانا اكي خلاف اشي فاتا تموشي إذا أكد أوكيت أكد جيميكا tana tsarkaka ko ko bata tsarkaka da jinin da ake mata zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tsarkaka tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jibaguha quhuruha yin jina ga wannan fatar ta mushi shine wato tsarkake ta shine tsarkinta to tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan lafazin ya dauke sabani amma a madhabar Imam Malik yana tsarkaka zahiran la batinan bayan sa zai tsarkaka amma cikinsa ba zai tsarkaka ba don haka bai zamanto hai'ar sa shi kansa na tsarki bane amma an yi ruksa alal misali zaka iya sallah akan jizin da yake akan fatar da yake an jini ta zaka iya sallah a bayan amma ba zaka iya sanya ruwa a cikin talkar fatar da yake an jini ta ba in asalin ta kanyin shi ne saboda ciki najasa ne baya kuma mai tsarki ne wannan tafsirin da Imam Malik yake ne Imam Ahmad ke ce gabaki ɗaya ma najasa ne saboda hadisin Abdullah ibn Ukayl cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwarsa da wata daya ya rubuta wasiqa ya zuwa ga malaman Juhayla ya zuwa ga tsofaffin mun kasar Juhayla kabilar Juhayla yace kada ki amfani da wato fata ko wani abu na adin nan kada ki amfani da fata ko wato laka ta wato dabba wadda take mushi
to yace wannan hadisi shine a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wancan hadisin na Maimuna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an dauki wato mutan akuya za a je a jefar da ita yace me yasa ba ku dai ba ku me zai hana ku ki amfani da fatar ku je mutan a ku je mutan ku amfani da halla akhafti a ihabuha wadda baktumuhu aw kama qala alaihi salatu wassalam at sahih muslim to amma sahihin magana shine abinda abinda shine matabar sauran malamai wanda daga cikin su shine matabar ma imam abu hanifa kan cewa idan dai an yi jima a jikin fata to ta zama tani tsarki sai a yi amfani da ita hatta a wajen kufi din idan aka yi a wajen kufi kaga za a yi amfani da shi amma haka in ba haka ba sai zama tani cewa kenan irin takallan irin kufin da ake yi in an yi kufi daga kasar kafirai mun san kan cewa naman kasashen kafirai wanci duk mushe ne tunda lantarki ake sawa ake kashe dabbobin ko kuma abin nan a jefa cikin ruwan zafi ko makamancin wannan to kaga wannan in ba yasa aka yi ba tunda mun san mushe dan haka fatar ko da an je ne ta aka yi takalmi ko aka yi kufi ko aka yi bel kaga ba sai a ce ba za a yi amfani da shi ba kenan ba za a yi sallah tare da wannan ba to amma saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan nassi ne da yake dukkan fata in dai aka je ne ta to wannan ta tsarkake wannan jima ya tsarkake ta sai mu tsaya anan wannan sauki ne daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw al mudakka ghayr al ma'kul ko kuma idan aka yi kuffe daga dabba wanda yake an yanka ta amma bai halatta a shi ba dabba ce wanda yake an yanka ta amma bai halatta a ci wannan dabbar ba kamar tiyaki kamar karfeci a kama shi a yanka shi kamar yadda ake yanka rago a ɗauki fatar a je ne ko da muta a ɗauki fatar a je ne ta sannan a yi mutum kufi da shi to fatar da muta mutum in yi kufi da shi da ita ba zai shafa a kai ba saboda ita wato aininta najasa ne aininta najasa ne kamar fatar alkhanzir ce saboda haka ko da an yi jimar ba zai haukanta ba jimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya ambata jimar wato irin abinda ya a sababin da ya faɗa hadisi din ne shine wato irin naman wato irin fatar akuya ko fatar rago ko abinda ya kama da shi daga cikin dabbobi da ya halatta a shi yace wa indubir ko da an yi dini dan ya ishara wannan wa indubir din yana komawa ya zuwa ga jinsin fatar guda biyu shine ma'kulul laham ghayrul mudakka nama fatar dabbar da ake cin namanta amma ba a yanka ta ba wanda mun rinjaye da kan cewa in dai aka je ne hadisi ya nuna kan cewa wato ba najasa bace amma da biyu fatar dabbar da bai halatta a cin namanta ba kuma ba ko da an yanka ta aka je ne fatar to wannan fatar ba za ta zama to in an yi kufi ya zama to mai tsarki ba wato abin da yasa wannan sharadi aka ce dole ne sai ya zama to kufin yana da tsarki shine tamkar mutum ne shi kufi yana daukar hukuncin kafa kufi yana daukar hukuncin kafa yanzu idan mutum ya take najasa a kafarsa zai iya zuwa ya shiga sauyi ya sallah bai wanke najasar ba ba zai yi ba tunda daga cikin sharadin sallah taharatul khabath tsarki daga dauda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalmi fadi sai a ga ya ce ya yi jifa da shi sahabbai kuma suka tsira za su suka yi jifa da shi sai ya tambaye su bayan ya idan da sallah ne sa ku tsira takalman ku suka ce mun ga kai ma ka tsira takalman ka ya rasulullah yace to ai ni mala'ika jibril ne ya zo ya bani labari cewa akwai najasa a cikin shi yasa na tsira wani ne kan cewa kenan idan mutum ka san akwai najasa a cikin tarin takalmin da kake sallah da shi ko wani abu na tufanka dole ne ka cire shi to dan haka hukunci shi ma wannan hukuncin zai dauka yana daukar hukuncin ka wato abinda ka sanya a jikin ka to idan ya zama to da jaka ne sallah da shi ba za ta inganta ba dan haka sharadin ma kai shafa akan kufin ya zama to mai tsarki ne domin idan kai shafa akan sa alhali ba shi da tsarki alal misali ka je ka samu kufi da aka yi da fatar alhanzir kai shafa akai kace to ai shafa ne in nazo sallah sai in cire ba zan yi sallah da alhanzir da fatar alhanzir din ba to kuma kai alwala ne baka wanke kafa to dan kaga shafar ba ta da ma'ana yasa malamai suka sanya wannan sharadi dole ne ya zamanto kuffin yana da tsarki asalin sharadi na uku an yakuna makhruza ya zamanto an dinke shi فلا يمسه عليه إذا كان مربوطا أو نحوه بذائي شفاء كان سبا إذا يزمن في كل شيء وتو يزمن في أكان سمن دقيق ننسى وتو أني شمر إجياني واند أكي سوا أطوري أقولي بعد إنك وأكي إيبا أم فإنك كمر جيفان سا كوكما سمن سا كوكما ديوان ودي واندي إيكي أديدي سوا إيه واندي تشيني محل فرلا سوا متشيني محل دا أكسي وانكي جيسا فرلا to idan ya zamanto wani gefe na hukun daure shi ake yi domin ya tsaya ba dinke shi ake ba domin ya tsaya to shi ma wannan ba za a yi hukunci ba za a yi shafa akai ba dalili shine cewar yin haka ba zai sanya shi ya zamanto da ma'anar irin hukuncin da ake sawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda a shi ne da irin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa kuma wannan hukuncin da ake daurewa in aka indai daurewa ne wannan ba zai zamanto abin da zai tabbatar da shi a kafar mutum ba zai iya zamanto cewar in ya kwance ya zamanto ba zai iya ci gaba da tafiya da shi ba sai ya tsinke ko ya fita da ko kafar ta fita ko ya zazzago yanda zai zamanto kan cewa mahallin da ake so ya wanke na kafarsa ya bayyana in ya haka tamkar ya zamanto kan cewa bai wanke kafar bane ko bai wanke jirinta ba ar-rabi' sharadi na hudu an yakuna satiran li mahallil farq ya zamanto ya fitirce mahallin farilla lama naqas ba abinda ya tawaye daga haka ba fala yasihhu al-makru alayhi idan ya zamanto bai fitirce mahallin farilla ba to shafa akan sa ba za ta inganta ba abinda ake nufi da mahallin farilla shine sawu har ya zuwa ga idan sawu kafar mutum har ya zuwa ga idan sawu shine wanda Allah yake a wanke wa arjulakum ila al-ka'bayn wanke kafafunku ya zuwa ga idan sawu wannan shi ake cewa mahallin far wato kafar mutum ya zuwa ga idan sawu shine mahallin far mahallin farilla da wanke shi yake wajibi an fahimta sai idan hukum sharadin kai shafa akan hukum ya zamanto ya fitirta nan wajen ya rufe ga baki ɗaya kafar har idan sawu ya rufe har idan sawu dan haka kenan kaga da zaka sanya hukumi a irin yadda ake mana takalman mu ne yanzu ko kuma wani irin akwai wani irin hukumi da mutanen rasha suka yi a sifar takalmi yake zuwa a sifar takalmi ina nan ma yanzu har an dauke shi ma ana yi ma mata irin sa da ana yi ma mata safar irin sa kamar a sifar takalmi zai zo amma sai dai wato yana rufe saman ɗan yatsu kaɗan ne amma saman kafar mutum har ya zuwa ga inda wato hayya zuwa ga ba agara ita bai kenan hayya zuwa ga inda wato kusa da idan sawu yake ji abu da yake to nan wajen da shi da ke mahallin farz ba irin wannan kuske ba za ka shafa akan sa ba wajibi ya zama to ya shirce mahallin farilla tunda shi ne ya zama to a maimakon kafa dan haka dole ne ya shirce mahallin farilla ya zama to inda aka ce a wanke din gabaki daya ya zama to yana cikin hukumin gabaki dayan sa domin haka hukumin sahabbai yake haka hukumin manzon Allah صلوات الله وسلامه عليه وكذا اذا كان فيه خرق كبير قدر ثلث القدم فهكذا ذلك اذا يزمنتو كفن يلا ده واتو هودا يهودي ده واتو ده هودا وده تيكه مي جرمه غرغدن كشي ايه cikin uku na wato sawun mutum zai bayyana shi ma wannan saboda girman sa in yake sulutun sawun mutum ya zamanto a bayyane yake ya zamanto cewar bai suturce abinda ake bukata a suturce ba abinda ta suka kaddara da sulus saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wata ka'ida yake as-sulusu kaseer kashi ɗaya cikin uku abu ne mai yawa saboda haka idan ka raba kafa kashi uku to kashi ɗaya nata abu ne mai yawa tunda ko abu ne mai yawa to ya zamanto cewar kenan tamkar in ya zamanto shine a bayyane ya zamanto abu mai yawa daga kafar ba a suturce shi ba ba a rufe shi ba saboda haka babu ma'ana a ce ka shafa a kai tunda ya zama ce da yawa a bayyane yake sai kawai ka cire ka wanke kafarka duk da yake wannan matsala ce ta filaf waɗansu malamai suna ganin saboda yanda halin sahabbai yake na talauci da wuya ka rasa sahabi wanda yake hukuncinsa ba a hujjiye ka ba to kuma ba a taɓa jin an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan hukuncinsa a hujjiye ka kada ka shafa a kai ba saboda haka waɗansu malamai suka tafi akan cewa a'a ko ya huje in dai ya zamanto cewa mutum yana da bukatar sashi to in ya zo yin sallah zai iya yin shafa a kansa. Amma mutum ya zamanta ya ɗauki tafarkin ihtiyat, saboda ita sha'anin rukhsa, ita sha'anin rukhsa ko yaushe ana so mutum ya tabbatar ya cika sharuɗanta gabaki ɗaya 100%. Saboda abu ne wanda yake ya saba asali, Allah ya yi hukunci, sannan sai aka zo aka canza hukuncin Allah da dalili. To ya kamata ka tabbatar cewa ka samu wannan dalilin 100% tare da kai kafin ka ɗauki kanka daga wannan hukuncin na asali wanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar. Mutum a fushi ko wanke kafa din nan a Qur'ani ya tabbata. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake tsananin azaba ya tabbata ga kafafun da ba a wanke. Saboda haka kaga abin da bai kamata ya zamanto ka bar wanke kafa ka koma zuwa ga shafa fuki ba, sai ka tabbatar dukkan sharuɗan sun cika. Idan akwai shakka gara ka bari, shi yasa ne a nan wajen ta babu ihtiyati mutum ya tsaya akan maganar malamai akan cewa idan hukkin nasa ko safar tasa ta zamanto ta huje, hudar mai girma ce yadda wato har kashi ɗaya cikin uku na sawunsa ya zamanto a bayyane, to kada ya shafa. Al-khamis sharadi na biyar, ayyukan ka tabu'ul mashi fi, ya zamanto zai iya tafiya a cikinsa. فالواسع الذي لا يمكن أن يتابع المشي فيه أن يتابع المشي فيه لا يمسح عليه. ده هتفوتي ونديك ونديك برورن برورن وتمي الواسع سيني جرمة وند بزيك تفيا أكيبا ينا تفيا كفن نظاري وا ينا تفيا كفن نفتوة ينا وقرم مهد إيسا تقول لن بزيك أفا أكن سبا دنيا لن كنت باش دبكات السا. أما ونديك خفتي ديك ينا دبكات السا دنيا مثل ما جلن wato a sanyi ko zafi shi ne da zai iya tafiya a ciki, don haka iya zama ce ba zai iya tafiya a ciki ba zai yi shafa a kai ba. Haka zalika suka ce malaman da suke kamar yadda yake shi ne matabar sauran malamai da suka ce ya halatta a yi shafa a kan safa, suka ce ita ma safar sai ya zamanto za a iya yin tafiya a cikinta. Amma yanzu kamar irin safa wadda take za ka ga ka sa tana zazzagowa har ta faɗo ƙasan idan sawu, saboda baka kama ƙafar sosai ba, kana tafiya kana tukewa kana janta, to ita ma irin wannan safar ba za ta shafa a kanta ba. Kuma wannan sharadi ne wanda yake malaman da suke za a yi shafa akan jawrabai, wanda su ne matabar Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal, duk sun ambaci wannan sharadi yiwuwar iya tafiya a cikin wannan wato safar. Ina haɗa hukuncin da na kufi da na safa, saboda abin da yake ya rijaya abinda muka ambata na ayyukan sahabbai ya rijayar da cewar hatta safa ma za a iya yin shafa a kanta tamkar kufi. As-sadis sharadi na shida, an yalbisahu ala tahara, ya zamanto ya sanya kufin nasa a cikin tsarki. Fala yamsahu alayhi idha labisahu wa huwa muhdith, ba zai shafa a kansa ba in ya sanya kufin alhali ba shi da tahara. Wato kafin mutum ya shafa a kan kufi sai ya zamanto yayin da ya sanya kufin yana da alwala cikakka, yana da cikakken tsarki, alwala ko wanka wanda yayi ko da ta kare ba alwalar, da zai sa kafa daya ya zo sanya ta biyu kafin ga baki ɗaya sawu ya shiga cikin hukkin, sai alwalar ta kare, to ba zai shafa a kai ba. Dalilin wannan shine hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga akwai hadisin Mughira bin Shu'ba da hadisin Abi Bakr ta Nufay ibn al-Harith, dukkanin hadisin Mughira bin Shu'ba sun yi lokacin yakin Tabuk ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je makewayi, Mughira bin Shu'ba ya tafi masa da ruwa, bayan ya kewaya sai ya zo, Mughira yana zuba masa ruwa yana alwala, ya zo zai janyo, yana sanye da wata jubba, ya zo zai janyo zai ciro hannunsa, zai janyo jubbar wato ya tattare ta ta zo zuwa dantsansa domin ya wanke hannunsa, sai ya zamanto cewar hannun ya kama sosai, sai ya zare su ta ƙasan ya ɗaga ta haka ya wanke hannun nasa. Sai ya zo da zai wanke ƙafa, sai Mughira bin Shu'ba ya ce fa ahwaytu li anzi'a khuffahu, sai na tunkuya don in kama takalminsa na kufi in zare masa, sai ce da'ahuma kyale su fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, domin na sanya su alhali ƙafafun suna da tsarki. Ma'ana wato su kansu sun fanta da tsarki. Ma'anar wannan shine wato yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya kufin, wato yana da alwalar tsarki cikakke. Tsarki cikakke, domin ya ce ya sanya su alhali kafafun suna da cikakke, suna tsarkakakku. To ba za a ce kafa ta zama tsarki ba, sai idan mutum ya yi alwalar kamila. idan ka wanke fuska ba za ka ce fuska tana da tana da alwala ba tana da tsarki sai ka gama alwalar gaba daya to dan haka ne malamai aka ce sharadin abinda jumhurin malamai suka tafi akai kenan sabanin hanafiya suka ce sharadin sai idan ka gama alwalar gaba daya amma alal misali kana cikin alwala sai ka wanke kafar dama sai ka dauko fuski kasa sannan sai ka wanke kafar hagu sai ka sake dauko fuski na hagu kasa to wannan ka san ya fi alhali suna da karfi ta hagu dai ka san ya fi da karfi amma ta dama fa baka gama tsarkin ba tun da lokacin da ka wanke kafar dama baka gama alwala ba dan haka ba za ka sifanta da cewa kai ne tsarki bane tun da kai gaba shi kanka ba za ka sifanta kan cewa kai ne tsarki bane ina kuma kafa za ka sifanta da cewa ita ne tsarki to da irin wannan idan ya faru abu ne ya kamata mutum ya yi taimaka da kake to sai ya sake kira ta dama ya sake mayar da ita domin ya cire ta ta biyu din ya riga ya sa ta hagu ko ta hagu ya san ya ta ya gama alwala to da kake sai ya sake kira ta dama ya sake mayar da ita kaga ya san ya take nan ita ma bayan alwala ta cika wai sharatu wannan tsarkin da yake nufi gashi nan zai shi kansa sharatin yana da sharuɗa yake wai sharatu fi hadhihi at-tahara ana sharɗantawa a cikin wannan tsarki da zai yi an ta tona ma'iyya ta zamanto da ruwa yayi dole ne ya zamanto ko alwala ko wanka wanda yake na janaba ba wanka na sunna ba kamar wankan juma'a tunda shi ba wankan tsarki bane ba tsarki bane mutum yake yi sai dai in namiji ne ya wankan janaba in kuma mace ce ta yi wankan haila ko har wankan nifasi duk wannan wanka ne na tsarki dole ne ta zamanto tsahara ma'iyya tsahara da aka yi ta da ruwa falau tayammam da zai yi taimama kuma na bisahu sannan ya sanya kufi lam yamsah alayhi ba zai yi shafa a kai ba domin ita taimama ba tsarkake mutum take ba halatta mata yin sallah yake take yi tare da cewa akwai rashin tsarkin tare da shi ko ba haka ba yasa aka ce ai mutumin da yake da janaba in yayi taimama yayi sallah to yayin da ya samu ruwa dole sai ya sake wanka domin ya tsarkake kansa daga wannan janaba da zai yi ba ya zama tuta don ya yi taimama wannan taimama ta ba shi tsarki daga janabar ta ta saboda haka janaba ba za ta halatta ma mutum a yi taimama ba za ta sanya mutum ya zama tuta halatta masa ta tsarkake shi tsarkin da ake nema domin a sanya fuski da za a yi shafa a kai ba kun ga sharadi na farko kenan ita tsahara ta zama tuma iya ta ruwa na biyu wa an takuna kamila ta zama tuta cikakka sai da ya cika ta kammalalla kamar yadda muka ambata falau ghasala ihda rijlaihi da zai wanke ɗaya daga cikin kafafunsa wa adkhalaha fil khuf ya shigar da ita a cikin ya shigar da kafar a cikin khufi qabla ghasli al ukhra kafin ya wanke ɗaya kafar wa nahwi dhalik kuma kaman tun wannan la yamsahu alayhi ba zai shafa a kan khufin ba kamar yadda muka ambata asabi sharadi na bakwai alla yakuna afiyan bi lubtihi kada ya zamanto yayin da ya sanya khufin sabo yake yi sabo sanya khufin shi kansa sabo ne kalmukhrim غير المضطر اليه لنفسه كمر وند يسني حرمي لحج او عمره وزعل صلى الله عليه وسلم ياتي لا يلبس لا يلبس المحرم ولا يلبس الخفين الا رجل لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وند يحرم رايت حج او عمره بجي ساقو في بقى bai sa takalmi sau ciki ba sai dai idan mutumin da ya rasa faɗi to sai ya sanya takalmi ɗin wanda yake fuffi amma ya yanke shi ƙasan wato a idan sawunsa ya zama to ya yi ƙasa da shi ya wanke ya yanke shi wajen dunduniya da adara kamar standard kenan ko kuma kamar irin takalmin nan na ƴan Morocco wanda ake sawa haka ya zama to bayansa a buɗe to idan mutum ya sanya fuffi alhali shi ya yi harama da aikin hajji ko yayi harama da aikin umra to ba zai shafa a kai ba domin yin wannan da yayi bayan ba shi da bayan ba halin ba bisa larura ba ba bisa larura ba ya sanya hufi ya saba ma Allah to tunda ya saba ma Allah ba za a halatta masa wannan rukhsar ba wannan matsala ce da yake lafiya ai bi safarihi ko kuma ya zamanto yana ya sanya hufin amma kuma yana matafiyi kuma tafiyar tasa ta sabo shi kal'aq kamar wanda ya gudu daga iyayensa ne saba ma iyayensa kuma ya gudu ya tafi da su ya bakanta musu kuma yake ma ya ba shi ba su ya kama ya tafi wani gari to wannan al'aq li walidayhi tafiyar da yake gaba shi ta sabo shi to suka ce ba zai yi ba ba zai shafa akan kufi ba, domin wannan shafa akan kufi rufta ce ga wanda yake bukatarsa. To shi kuwa tunda bukatarsa haramtacciyar bukata ce, ba za ta halatta masa a yi wannan ruftar ba. Wal abid, haka kuma wanda ya gudu, kamar bawa da ya gudu daga bawa da ya gudu daga iyayen gidansa, ko mace da ta yaji ta tafi wani gari, tafi ta saɓo shi, sai ta ba za ta shafa akan kufi ba. Fala yamsahu wahidun minhuma, ɗaya daga cikin waɗannan ba zai shafa akan kufi ba. Amma wannan hatta a cikin mazhaba waɗansu malamai sun rijayar da aka san wannan cewar babu abin nan rufta ce aka yi saboda buƙata, saboda mutum ya kasance mai sanya wannan, don haka zai saɓanta da yi wannan. Allah maɗaukakin sarki shi ne zai masa sakayya, kamar mutum ne yana sallah yana sata, ana cikin sallah kuma yana ta abin nan yana yankan alji, sai ka ce sallarsa ba ce ba, sallar ta yi amma kuma ya saba ma Allah. Ko kuma mutum ya kwace filin mutane, ya gina gida a ciki, ya zo yi sallah a wannan filin, kaga zamansa a cikin gidan da sallar da zai a cikin gidan, ya zo ya zauna a cikin wannan kwace ne, saban Allah ne. Kama in yi sallah a nan wajen, sai a ce sallarsa ba tai ba, sallarsa ta yi, sannan kuma yana da laifin saban da ya yi. To haka dalika wannan ma, shafa akan kufi ya yi, amma yana da laifin sa na cewa ya sanya kufi a inda ba a ce ya sanya ba, ko kuma ya yi tafiya a inda tafiya wadda yake bata haramu. Athani sharadi na takwas, Allah ya kuna mutarafihan bilubsihi, kada ya zamanto ya sanya shi ne domin jin daɗi na wato ƙasaita. Faman labisahu linawm, wanda ya sanya don saboda yana so ya bacci, yana so kafarsa ta zamanto wato kamar kafar jarirai ko makamancin wannan, la yamsah alayhi, ba zai shafa a kai ba. Wato kamata ya zamanto yana da buƙata, kamar ya sanya shi ne saboda zafi ko sanyi ko saboda tafiya ko kuma saboda gudun faso. Idan ma dan yayi bacci ne saboda ya saba bisa al'ada cikin sanyin hamatan, ya saba yana inda bai yi bai mulke kafarsa da rob ko ba sirin ko misaleta ba, ya sanya safa ko ya sanya wani abu, zai rinka yin faso. In ya san cewa ɗabi'arsa haka ne, to idan ya sanya da daddare dan yayi bacci saboda yayi makansa maganin faso, wannan ba za a ce ya sanya shi ba dan jin daɗi. Haka dalika idan mutum ya sanya don sunna kawai, yace shi dai zai sa kufi, tunda anka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kufi, shi ma bari ya sanya. Allah ya bashi lada saboda yayi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, to wannan shi ma zai yi shafa akan kufinsa. Na'am, at tinjirbi ita ma wannan safar ka san ta da mushkila, safar da ake bayarwa a cikin jirgi, da su dace mahallin farilla, akwai san irin ta ko wanda ake bayarwa a cikin jirgi wanda ake yawo din nan. Wannan safar ta sitirce mahallin farilla, bata sitirce ba, saboda saman kafa ɗin, saman sawu a bayyane yake. Amma da za a ce ta zo a hayar kufi, abin nan lokacin da muke karatun mu watsa ku da abin nan, na zo da kufi har na nuna mutane a hakan. Akwai wanda suke da shi ko? To, da shi kenan. Allah ya kai mu haƙuri, ne zuwa zan kawo kufi a gani insha Allah. Zan kawo kufi, amma dai an san safa. Na'am. Wala ban ji ba. Ban ji ba. Eh, babu laifi. Zif babu laifi, tunda ai wato bai zama abinda suke nufi da cewa Allah ya kuna marbutan, bai zamanto ɗaure shi ake ba, wato ya zamanto gabaki ɗaya kwiɓinsa, duk wani waje da yake ɗinki ake, maimakon ɗinki sai ya zamanto ɗaurewa ake yi, to shi ne wannan ba zai yi ba, domin zai iya sunkewa ya zamanto kan cewar ya buɗe kafa ta buɗe, ya zamanto bai sitirce mahallin farilla ba. Amma dan zif da ake sawa, ana sa zif ɗin ne domin ya zamanto za a iya zura kafa, tunda in ba a sanya zif ɗin ba, kafa ba za ta zuru ba. A wajen sawayen ne, a wajen wato makangimar ne ake, makangimar sa ne ake sanya zikin, to wannan babu laifi. Abinda ya sa aka ce kada mutum ya zamanto dalilin sanya shi domin ƙasaita da jin daɗi, saboda in yi haka ya zamanto shi ba haja gare shi ba. duk wannan yawanci sharadan nan suna komawa zuwa ga kaida da nake yawan ambatawa malamai suke cewa alhajati tuqaddaru biqadariha, buƙatar da ake da ita to za a iyakance ta ne zuwa ga mahallin ta, ba za a kekare ta ba. Wanda ya cika sharadan wannan buƙatar to shine hukuncin zai tabbata gare shi. Wanda ka bai cika sharadan ba, ko da sharadi ɗaya ne bai cika ba, to ba za a halatta masa wannan hukuncin ba. Wannan ka'ida ita ne duka malamai suka sanya wannan cewa wato alhajatu tuqaddaru bi qadariha, da kuma abinda wata ka'ida da kuma malamai suke cewa ma jaza li udrin batala bi zawalihi, duk ba abinda aka halatta shi saboda wani udri, to idan udrin ya kai shi ma wannan sai ya kai. Udrin da aka ci, udrin da yasa aka ce ai safa akan kufi, shine idan ya zamanto akwai buƙatar a sanya kufi din, akwai buƙatar, kamar yanda yake a zamanin manzon, kamar yanda halin sahabbai yake da halin yanda aka saka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin ikrarin ai safa akai, to idan ya zamanto cewa ka sanya shi da wata ma'ana baka da wannan uzurin kenan. To in ko baka da wannan uzurin da lokaci ba, wannan shine matabar Imam Malik, kuma shine ra'ayin Sayyidina Umar ibn al-Khattab cewar safa akan kufi idan ka sanya takalmin ka na kufi ko kwana nawa zaka iya safa akai. Akwai hadithin Ubay ibn Umar idza imara da yazo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah zai iya safa akan kufi, yace eh, yace kwana daya yace eh, yace kwana biyu yace eh, yace kwana uku yace eh, da ma yanda kake. Kamar wannan hadithin bai inganta ba, ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki daban daban. Daga ciki akwai hadisin Sayyidina Ali da Safwan ibn Affan da Abu Bakr ta da Sayyid ibn al-Harith, duk suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya haji idan kana zaman gida ba matafiyi ne kai ba, to wuni daya da kwana daya, wuni daya da kwana daya, ma'ana idan ka sanya kufi da sallar asuba kai alwala sallar asuba, sai ka sanya kufinka ka zo kai sallar asuba, kana nan da alwalarka ba ka karye ba sai da walaha tai, ka zo za ka yi sallar walaha baka da alwala sai ka sake yin alwala, to a lokacin nan ka shafa. To daga lokacin da alwalar ka ta kare, daga nan zaka soma littafi, saboda haka kashe gari idan walaha ta zo kayi kwana daya da wuni daya kenan, to idan walaha ta zo ka kashe gari ba za ka yi shafa akan kofin ba, dole sai ka cire kai alwala. Rufusar da ake maka mudda ta kare ba daga lokacin da ka sanya kofin ba ne, daga sallar asuba, daga lokacin da ƙarfin naka ya kare. Waɗansu malamai kuma suke daga lokacin da kai shafa ta farko, daga lokacin da kai shafa ta farko wajahan ne ga malamai, amma dukkanin su suna da fuska, babu wani nassi ko wani mutum ya ɗauka duk ɗaya ne. Don haka wannan shi ne aidi da aka sanya mai zaman gida. Matafiyi kuma kwana uku da dare uku, wanda yake tafiya idan ya sanya kufi to zai iya barinsa a jikinsa, ba zai cire shi ba har sai ya yi kwana uku da dare uku. To idan ya cika waɗannan kwanaki uku da darare uku, to lokacin nan dole ya cire kufin ya sake sabuwar alwala. In ya tashi alwala dole ya cire kufin ya wanke kafarsa. Amma in ba haka ba, in dai matafiyi ne an masa rufsa, sawa'un kufi ne ko safa ne, ta kasance a jikinka har tsawon wannan lokaci ba tare da wani saɓawa ba. Amma Imam Malik ya tafi akan cewa babu iyaka, sawa'un mazaunin gida ne ko matafiyi ne, duk iya lokacin da za ka yi. Shi kuma madogararsa fi'ilin Sayyidina Umar. To shi ko Sayyidina Umar, wannan ya ɗaya daga cikin abubuwan da malamai ke kawowa na misalin cewa sahabi komai kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, komai girmansa, komai iliminsa, wata sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam za ta iya gare shi. Kana daga cikin misalan da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin Raful Alam don ya nuna wannan ka'ida. Kamar Sayyidina Abu Bakar ne, ga shi kullum yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu tafiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba tare da Sayyidina Abu Bakar ba. A lokacin ma da ba wanda yake zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar yana zama tare da shi, yana hirar da shi bayan Isha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya hirar da shi bayan Isha, amma da Sayyidina Abu Bakar yana yi. Amma duk da haka, da wata mace kakar wata mace da ta rasu, ta zo tana neman gado, ta ce tuni dai a littafin Allah ban ga abin gado da Allah ya ce gashi na kaka ba, kuma ni ban san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baki wani abu ba gado. Sai aka sami Mughirah ibn Shu'bah da Muhammad ibn Maslama, dukkaninsu Mughirah ibn Shu'bah da musulmin da ya zo gardar lokacin Hudaybiya, Muhammad ibn Maslama daga cikin Ansar ne, sai ga cikin da suka ce sun sun halarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba dukiya shida ya bata kashi daya. Kaga saboda haka sai san wata sunna wanda sai na Abubakar bai san ta ba. To haka dalika wannan sayyidina Umar ibn Khattab tare da kusancin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kiyaye wannan sunna ta tauqifi ba. Kamar yanda ɗansa Abdullah ibn Umar shi ne baki da ya san masu'al al-Kufayn din ba. Da ya je Iraq ya ga Sa'd ibn Abi Waqqas ya yi shafa akan kofi, sai ce menene wannan? Sai ce in ka koma Madina ka tambayi babanka. Da ya koma Madina sai ya manta bai tambaye shi ba. Sai da Sa'd ya zo daga Iraq sai ce ka tambayi mahaifinka akan shafa akan kofi da ka gani? Ya ce a na manta. Ya ce to tashi ka tambaye shi. Ya je ya tambaye shi. Sayyidina Umar ya ce kwarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu shafa akan kofi idan mun sanya hukumu a cikin alwala. To da ka kaga sunna zata kamar irin wannan fa shafa akan hukun gabaki da Abdullahi ibn Umar bai sani ba. To haka dalika tauqifin cewa matafiyi yana da iyakar kwanakin da aka sanya masa, mazaunin gida ma yana da iyakar kwanakin da aka sa masa. Sayyidina Umar wannan sunna bata bayyana gare shi ba, dan haka yake fatawa da sabaninta. Kuma Imam Malik da yake yawan matabarta yana bibiyar wato fatawoyi Sayyidina Umar saboda abin nan a iliminsa da kuma wato ittiqamarsa da yadda yake da wato kokarin cewa dukkan wani abu ya tabbatar cewa ya sanya al'umma akan tafarki wanda yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sai Imam Malik yake yawan bibiyar fatawoyin Sayyidina Umar ya azama sahabbansa akan ta. To amma a nan wajen sunna ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sabanin fatawar Sayyidina Umar, sabanin matabar Imam Malik, kuma koyaushe in sunna ta tabbata ita ya kamata a koma, domin idan idan suna ta bayyana ko babu zancen wani tunani na hankali ko ra'ayi. Wala yalzamuhu naz'uhu, baya lazimtar wanda ya sanya hukki ya cire shi, illa an tahsira lahu janaba, sai dai in ya samu janaba. In yayi janaba ba zai shafa akan hukki ba. Mutum wato wanda yake da janaba ba zai yi wanka ba, ya ce to shi kenan maimakon wanke kafa bari ya shafa akan hukki. A ba a yin haka, dole cire hukki. كمان يزوء حديث صفوان ابن عثار أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياهليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر كيما كذا من شري سلسل حقا أنا أكو بجري أكو بجرى لي أكو دمتة يا دقوانا إيه دويني إيه دمجو من جدا إلا دقى جنابة وكو دقى جنابة دولا مشري أما دقى بولي ko bayan gida ko bacci, wato duk wani karamin kari shi wannan babu laifi ba sai ka cire hukunka ba. Amma babban kari janaba sai ka cire hukunki. Wankan haila mace sai ta cire hukunki. Wankan duki mace sai ta cire hukunki. Amma kamar tana istihada ko wata sallah sai ta saki sabuwar alwala, za ta iya shafa akan hukunkinka. Aw yahsula fihi kharqun kabir, ko kuma tsaga babba, wato abin nan rani huda babban ya zamanto ta tabbata a cikin hukum, to nan wajen ma sai ya ce shi aw yanzu a qadamahu aw aktaraha ila saqi hukmihi, ko kuma ya zamanto ya cire sawunsa har ya zuwa makangaman hukum ko mafi yawan sahu. An fahimta? Kamar ga hukum nan a nan, sai ka ja kafarka, hukum yana haka kafar tana nan waje, sai ka ja kafarka har ya zo cikin sawun da baki daya, ka cire kafar taka daga inda sawo hukun yake har ta kai zuwa ga inda makangamar ta take, to nan wajen ya zamanto hukuncin sanya hukki a jikinka ya warware, dole kamar ka cire shi. In ka cire shi kuwa, to in ka cire shi in ba ka da alwala, idan ka mayar da shi wannan shafar ta riga ta yanke, wannan shafar ta riga ta warware. Aw aktaraha ila saqi hukki, ko kuma fi yawan kafa, ya zamanto ya cire shi ya zuwa ga wato makangamar hukun naka. To in ya cire a irin wannan, to idan yana da alwala, tunda ya riga ya cire yana da alwala, ba zai ci mayar da hukun ba, sai ya wanke kafar. Idan ya zamanto cewar alwalar ba ta riga ta bushe ba, saboda sharadin muwalat ga malaman da suke cewa dole ne a yi muwalat, wato ai alwala bai daya, in ya cire to sai ya sake wanke kafar ta, sai ya wanke kafar ta, sai ya zama da ita alwalar ta cikakka. Wa sifatul mashi al mustahabba, sifar yadda zai yi shafar al mustahabba, wacce take mustahabbi ne an yaba asabi'a yadihi al-yumna ala aqrafi asabi'i rijlihi, shine ya sanya wato ɗan yatsunsa na hannun dama ala aqrafi asabi'i rijlihi, ya sanya su akan wato sashen ɗan yatsun kafarsa, kamar a ce wannan ce kafar, sai ya sanya ɗan yatsun dama akan su, akan ɗan yatsun kafar dama. Min zahiri qadamihi al-yumna, a kafar dama din, wato dama hannun dama ya zama shi ne a sama. Wa yada'a yadahu al-yusra, ya sanya kuma hannunsa na hagu. Min tahti atrafi asabi'ihi, daga ƙarshen wato gefen kafafunsa, ya sanya su haka a ɗan yatsun kafafunsa, hannun hagu din ya sanya shi a ƙasa. Min baqini khuffaihi, min baqini khuffaihi, daga cikin wato daga ƙasan kuffin nasa. Wa yumirruhuma ila al-ka'bayn, sannan ya ja su har ya zuwa ga idanun sawu guda biyu. Wa yaf'alu bil yusra kadhalik, ta hagu ma sai masa haka, wato dama a sama, hagu a ƙasa. Ala ahadi qawl, ahada ala ahadi qawlayn, a bisa qawli guda biyu. Sai qawlin sai aka ce ita ma hagu a yi mata haka, ta zamanto hannun hagu shi ne a dama, hannun dama shi ne a ƙasa, sai a shafa sama da ƙasa. Wannan shafa sama da ƙasa din nan shi ne mazhabar Imam Malik, kuma an ruwaito daga hadisi wanda yake gaskiya bai inganta ba, amma ya inganta daga fi'ilin Abdullahi ɗan Umar. Amma abin da yake mafi inganci shi ne wajen shafa akan kufi sama kawai ake shafa, ba a shafan ƙasa, tunda ƙasa ɗin nan, ƙasan kufin nan shi ne fita ta ƙasa, wataƙila zai zamanto akwai najasa. Dan haka an limta wa mutum shafa nan wajen ba wankewa ba, kamar an limta wa mutum ya taɓa najasa ne. Don haka ne Sayyidina Ali yake cewa law kana dinu bir ra'i لكان أسفل الخف أولى بالمسك من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفين. يكي دا أدين بثناني أكي بثناني أن أدى دا سيئة زمن في قسم خفين شيئة بشن شنتا عشافة بسا ثمن شيئة كتبك أساكو يكي تدا ثناني أن أدى دا هنكني سيئة شافر كفا خفين يا بشن شنتا عيش. أما دا يكي أبن باحك بني يكي تناجع النبي صلى الله عليه وسلم ينا شافة ثمن خفين. Dan haka abinda wannan shi ne matabar sauran malamai, shi ne matabar Imam Ahmad ibn Hanbal, cewa da matabar Imam Abu Hanifa, shi ko Imam Shafi'i yana tare da Imam Malik, cewa a shafa sama da ƙasa. Imam Ahmad ko yace kawai a shafa sama, shi ma kuma wajen shafar samar kamar yadda zaka layi ne, kawai ka sa in yatsunka haka akan kafar kai haka, shi kenan. A wannan kafan ma ka sanya su kai haka, shi kenan, ka gama. Sauƙi ne dama aka, ai ba cewa aka yi shafan ya zamanto kamar yadda kake gane kafar da wankewa ba, haka za ka gane kafar da baki ɗaya da shafa ta. Wajen shafa in ka shafi daidai a gwargwado abinda ya sauƙaƙa, wannan ya riga ya yi. To waɗannan su ne abubuwa da suke zama hukunce-hukunce a kan shafa a kan kufi, wanda yake kamar yadda muka ce sunna ce wanda take ta tabbata daga fi'ilin manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi, ko mun ji waɗannan sharuɗai kamar yadda aka ambata, wanda aka yi ittifaqi a kansu da wanda aka yi saɓani a kansu. اللهم ادعوك في سلكي يا من ذكر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وعلى اله وصحبه ومن والاه. وانا اقوى بين الدعاء ديي يشي دنجني ده حديث ده يثبت cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire fuskinsa alhali yana cikin sallah, shi yaya batun wanke kafa tunda shafa yayi, a ba fuskin ya cire ba, fadi ya cire. Na alaini shi kuma alaini fadi ba a shafa akan su, ba a shafa akan anna alaini, wato abin da ake nufi da fadi ko kamar sandal. Anna alaini shine kamar irin sandal din, sandal ne ma dai hakikata shine na alaini, ba fadi ba, domin suna da cewa suna da wato abin da ake daure a cikin kafa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya cire, kuma su ba a shafa akan su. Dan haka wannan abin nan ina jin ya ɗauka cewa kamar an ce fifi, wataƙila shi ne wanda aka ce ya cire din, ba fifi ba ne. Wannan ya ce yaushe ne matar da take zaune a gida ba ta je masallaci ba ranar juma'a za ta yi sallah bayan an sauko ne ko kafin a sauko? A za ta yi sallah ne daga zarar lokacin sallah a zariya shida, inda ita ba ahalin wanda ba wanda ake muhataba da yin sallar juma'a ba ne. Dan haka daga zarar sallah azhar yayi, lokacin za ta yi sallar azhar ɗinta, ita an umarce ta da sallar azhar ne. In ta so ta yi a farkon lokaci wanda ke shine yafi, in kuma ta so ta yi a tsakiya ko kuma ta yi a ƙarshensa, yin a farkon shi ne yafi. Na'am, wannan ba ta sharaɗi ba ne, cewa da ake ta yi an sauko sannan za a yi. Waɗansu suna ganin kan cewar wato abinda ake cewa da sai an sako din wato in aka gama juma'ar shine ya zama to kaga azhar ta ayyana kenan tunda an ga an gama juma'a za ta yi to amma ita ai aslan ba a tsora mata yin juma'ar ba ita dama azhar take ta ayyana gare ta sawa'un azhar din ta ayyana ga sauran al'umma ba kike ko ba ta ayyana ba a wannan yake sharhi yake to akan masaha alal isaba wato ya shafa akan wato bandojin da aka daure ciwo da shi lil jurh alal isaba lil jurh wato daurin da aka yi ma rauni ka fasdi kamar wato daurin da aka yi ma shidan jiri shine inda nake inda idan aka yanka a daidai jijiyar fuska inda ake yin ba tsaho bane amma tsaga jijiyar ake yi don ruwa ya don jini ya zuba saboda maganin ciwon kai to yawanci akan sanya abinda ake rufe shi ake rufe wannan ciwon wannan abin yankan askan da aka yi to shi ma mutum zai iya shafa shi wa imamatin kaifa bi naz'iha da rawani wanda aka yi rawani ya rufe wajen ciwo da rawani ya ji ciwo a ka maimakon ai masa bandeji ne kuma ya bandeji sai ya rawani don ya rinka lullufe wajen to yana jin tsoron kan cewar idan ya cire rawanin wannan zai sanya shi ya cutu ko ya ciwonsa ya karu to zai iya shafa akan wannan rawanin sannan wannan yace yana tambaya wai waɗanne irin mutane ne ɗan shi'a suna inkarin shafan hukki amma suna shafar kafa me ke sa su shafar kafa me yasa kuma suke yin inkarin shafar hukki suna shafar kafa don su saba ma ahli sunna ta zamanto alamar su kenan don ba su da hujja tunda sayyidina Ali ya daga cikin daskar yake alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanke kafa kuma yayi ta a fili yayi ta a masallacin Kufa a tsakiyar masallacin Kufa a cikin farfajiyar masallacin Kufa fi sahli masjid Kufa ya alwalan shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayan yayi ma har ma wani abin ya dauki ruwan alwalan ya kamfata da hannunsa ya sha yace inda ko gana yana haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala kuma hadda ya zama ya dauki ruwan shi ya kamfata ya sha saboda haka kaga ba su da hujja in abin da kake inkari shafa akan hukki kuwa kace wanda yayi hadisi bai da sahabban da tarwaito ba wai shi Jarir ibn Abdullah al-Bajali wanda shine wanda ya fi kowa shahara ya da cewa mugura ta shi da shi fi shahara da rawaito hadisin shafar hukki amma hadisin Jarir saboda kasancewar ya musulunta bayan surati Maida shi aka fi hadisin sa shi aka fi yadawa kuma malamai suke ta takama da shi suke jin dadin sa to shi Jarir din ba sai gudu shi ba Jarir ibn Abdullah al-Bajali suka ce waya ha'inci sayyidina Ali saboda sayyidina Ali ya tura shi Sham da ya tura shi bai dawo ba bayan kuma din shi rashin dawowarsa baya son ya shiga cikin fitina ne kamar da dama daga cikin sahabbai ba su shiga la suna tare da sayyidina Ali wala suna tare da sayyidina Muawiya saboda suna ganin yaƙi ne na fitina to Jarir ibn Abdullah al-Bajali yana cikin waɗannan da yana tare da sayyidina Ali amma da yaga abin ya zamanto yaƙi kuma yana jin tsoron fitina sai ya zauna bai shiga yaƙin ba amma bai nuna to shine sai suka ce ya ha'inci amirul mu'minin don haka adalarsa ta zube don haka ba adali bane fasiki ne na ta ba za su tabbata hadisi ba bayan kuwa abin nan akwai wannan Muhammad ibn Ibrahim al-Wazir a cikin littafin sa al-Awasim min al-Awasim wal-Qawasim ya tabbatar da riwayoyi daga manyan malaman ahlul bayt din wanda suke nuna yabo ga shi Jarir ibn Abdullah al-Bajali da kuma dukkan sauran sahabbai wanda yake na kanta dukkan waɗanda daga cikin ƴan Shi'a da suke cewa suna suka waɗansu daga cikin sahabbai abu ne wanda sun suka kirkiro shi ba malaman su bane ba kuma manyan wato jagororin ahlul bayt ba akan wannan abin suke ba sai suka kirkiro domin su fitar da mutane daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yace mutum ne wani farki har maniyyi ya fita bayan sallar asuba to bai tashi ba sai lokacin azhar sai manta yayin sallah to bai tuna ba har sai da kwana daya to shin malam zai rama waɗannan salloli da yayi ne duk zai rama su saboda yayi sallah ba shi da tsarki maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu salatu ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda Allah baya taɓa sallar ɗayanku idan tsarkin sa ya kare har sai yayi alwala to wannan kuwa tsarkin sa ya kare yayi hadath hadathul akbar ma
dan haka Allah ba zai karba sallarsa ba har sai yayi wanka, dan haka da sallar azhar da la'asar da magriba da isha da asuba da dukkanin su yayi, yake yin alwala yake yi bayan da yayi wanka ba, to duk in yayi wanka sai ya rama wadannan salloli gabaki daya. Na'am. E wajen ramuwar tun da sun kai sallah biyar mafi kyau dai ya rama su lokaci daya, kuma amma tun da sun kai sallah biyar idan yana jin kamata ya kaddamar da sallar farillan lokaci ne sallah azhar, sannan sai su ya rama su. In kuma ya ga cewa lokacin zai ishe shi da har zai samu sallah azhar sannan ya rama sallolin sai, amma in da ba su kai sallolin biyar ba ne, to ko da ba zai rasa jam'i sai ya rama su sannan ya zo ya sallar azhar, saboda wajabcin tartib tsakanin sallolin da suka wuce da kuma sallar da ake yanzu, kamar yadda hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya nuna na lokacin yaƙin Ahzab. To wannan ɗan uwa ne yake mana addu'a, yake yin addu'a ga duk waɗanda suke zuwa wannan karatu gabaki ɗayanmu, kan Allah maɗaukakin sarki ya sanya aljannatul firdaus ta zamanto makomanmu, Allah kuma ya kare mu daga dukkan sharrin mai sharri, amin. Allah ya sata masa da alkhairi. Yace wannan yake idan mutum ya yi rantsuwa akan ba zai ƙara yin wani abu ba sai ya yi kuma ya yi kafara, to duk sanda ya sake yin wannan abin sai ya yi kafara, a'a in kai kafara ka rufe wannan rantsuwa shikenan. Saboda haka daga baya za ka aida ma shi ne ma'anar kafara, ka je ka yi wannan abin, ka soke rantsuwa, ka soke hukuncin rantsuwa. Saboda haka idan kanka ba wai ko yaushe kuma ka sake yin wannan sai ka sake kai kafara ba, ai wannan ai addinin musulunci ba ya zuwa da wannan tsananin. Wani zai iya ma wani kafara idan ba shi da iko, musamman ta ciyarwa, wanda kafarar azumi ta hau kansa, wanda ya sadu da iyalinsa da rana, aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake je ya azumin kwana 60, kito ba azumin ne san ne wannan abin ba, aka yana da dawa yake ina yake ba shi da ita, aka ce zai iya ci da musulmai 60, kito yanzu duk Madina ai babu mabukaci kamar sa. To yana zaune sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da dinin, sai kito dauki ka je kai sadaka da shi. Yace yanzu da wanda ya fi da talauci zan ba ma ya Rasulullah, ai babu wanda ya fi da talauci, yace ka je ka cike da iyalin. To a shahid anan shine an baki, an biya masa kafara, an dauke masa kafara, dan haka wanda ba shi da ikon kafara wanda zai iya daukan masa, za ka yi ma musulmi sadaka da kafara wanda kafara ta hau kansa. Idan ma ta hau kansa har ya mutu kuwa ba in kafara ce take ta ayyana kamar ta azumi, kamar ta wanda yake sanke bisa kuskure, wanda yake tun da yanzu babu ba a samun ki yanzu, dole sai dai azumi sittin. To in mutum yana azumi rashin lafiya ya same shi ba zai iya cika azumin ba har ya zama wannan ajalinsa ne, to ƴan uwansa a subanta wanda za su gaje shi sai su cika masa wannan azumi, sai su raba azumin tsakaninsu cika masa. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu, wanda ya mutu yana da azumi a kansa to waliyansa su ne majibinta lamarinsa, a subanta ƴan uwansa su ne wato ƴaƴa da ƙarni da wani da bakkanni dangin ubade, to sai su yi masa azumi. Sai su kantata duk inda ya zamanto cewar haƙƙi ya tabbata akan mutum, ba a san iƙdarin haƙƙin ba, to kardado ake yi, sai a kardado sai an sami yaƙini akan cewa to ana tsammanin dai shi ne, sai su bincika su gani su yi kardado. Idan ya zama ta kanta ba su da abinda zai sanya su wannan kardado ɗin, to sai su koma asali sai su yi masa cikakkiyar kafara ɗin, tunda wannan ne zai tabbatar da bara'atul dhimma. Wannan yace kamar safa in ta wuce giwa, ita ma za a iya shafa kwarai, za a iya shafa don babu aula, ma aishar inda ya zama ta fi ce mahallin farilla. Wannan yace wani salati ya kamata mu yi bayan mun gama tahiyya, salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, dama ai ya koyar ne dan shi za a yi wajen tahiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad, ko kuma kace wa barik ala Muhammad, amma kace da Allahumma din ya fi saboda karin ambaton lafazin kalmar jalala. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شيني كأي يحل التعي بيون بيوني ثلاثي باي يتهيا با والنبا يا ساق من ذا الله يا ساق سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم كما ثلاثي سبيه با أيضا أسمع لي ما سنة سبتي با saboda da wajen malaman da suke malaman zahiriya da suke cewa yin wannan salati farilla ne a cikin sallah, saboda haka idan bai yi shi ne da wata tsiga salatin nasa a wajen su sallar sa bace ba. A darasin wancan ma a darasin jiya an yi tambaya akan wurdi, wanda da yawa mutane sun zo suna samu na suna tambaya cewa wai to ya nuna cewa kenan kamar a zikiri da yake cikin sunan musulmi na cewa subhanallahi wa bihamdihi sau 100 la ilaha illa huwa la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa lahu sau 100 ba za a yi ba tunda an ce ba a bada wurdi. A wannan ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar yace ni abinda na amsa tambayar shi ne wanda yake cewa kamar wanda za a zo a ce an ba mu mutum wani wurdi wanda bai dawo ma akai ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba, a ce ka rinka istighfari a lokaci kaza da salatin annabi a lokaci kaza da la ilaha illallah ko da makamancin wannan a ambata maka a baka ajabi wanda zaka dawwama akai, sai yace wannan ba shi da tushe. Yin haka kamar kafa wata shari'a ce a cikin addini, ba wanda yake kafa shari'a in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Bal na ji daga cikin malaman mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti ya ce hatta waɗanda suke yin ruqya, wanda kamar mutum kai ka yi ruqya da wata aya kaga Allah madaukakin sarki ya saukar da waraka a wajen bisa kai abinda kai yi na alqur'ani, to bai halatta ka zo ka rinka cewa mutane ku rinka yin ruqya da wannan ayar ba, domin sai zama kamar ka yi shari'a, ka karkiro wata shari'a daga abin nan Allah bai saukar da sulqani a kai ba. Sahabbai sun yi da fatiha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su cewa fatiha din ruqya ce, wa ma yudrika annaha ruqya, me ya sanar da kai me ya sanar shi ka cewa ruqya ce. To wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya na, amma abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kada mutum ka kallafa ma hanka, in kai haka sai ya zama kai kan cewar kana kirkiro ka shiga cikin abin da Aisha take a hadisin Aisha ya zo man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad, duk wanda ya aikata wani aiki da babu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa ba za a tabbace shi ba. Haka zalika kamar a ce mutum ya wani yana kan wannan yake tafi kamar shi ya saba da daddare tunda an ce mutum ya rinka istighfar wal mustaghfirina bil ashab, da masu istighfari a lokacin sahur, to ya saba yana wani adadi na istighfari. Idan mutum shi akan kansa ne ya ga kan cewa zai mijinta ma kansa wani ayyanannen wata ayyanannen ibada wanda zai rinka yi, ya zo daga cikin waɗansu daga cikin sahabbai, duk da yake shi ma min ba'da aula mutum ya bashi kada ya kayyade ma kansa da wani adadi wanda yake ba zai ƙara ba ba zai rage ba, domin yin haka kamar wani tashri'i ne, mutum ya yi duk abin da ba a iyakance shi ba a cikin shari'a, to in kai ka zo ka iyakance shi ka yi ma mai shari'a istidraki ne, abin da aka bar shi a sake ka bar shi a sake, abin da aka kayyade shi ka kayyade shi da yanda aka kayyade shi, abin da aka sanya masa haddi ka sanya masa haddi da haddin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya, sai ka zama tun ku tacce a nan wajen ya zama tun ka bi bauta ma Allah akan bayyana. Anna ambata hadithin athar din Abdullahi dan Mas'ud da waɗansu mutane ya ga su je sun taru, wani mutum sai zai ce musu ku ce la ilaha illallah sau kaza sai su faɗa, ku ce subhanallahi sau kaza sai su faɗa. Abdullahi bin Mas'ud zai ganta shi ko dai kun fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kun zo da wata sabuwar bid'a ce a cikin addini, to kada ku san san da kuka sahabbai ba ya ayyana cewa bid'a ce abin da kuke yi, ya musu inkari dan haka kuka daina wannan abu. To wannan ina fata da wannan bayanin dan saboda mu kusan mutum biyu bayan an amsa wannan tambayar sun zo, saboda suna ganin ko kamar yadda na amsa din waɗansu abubuwa ba su bayyana gare su ba. Allah madaukakin sarki ya mana jagora. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.